الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما قاله ليانا الله سبحانه وتعالى ديتانا وعلى قولي أولا قولي نا أشهرون دبيو واتو ثلاثة هو أشهرون دبيو واتو رمضان جل المنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ya a shin da dai ne to abin da gudu yake da su to 21 yau talata 21 ga watan ramadan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama 1431 wanda daidai da 31 na'am ta yi suke tafiya ko watan 8 2010 Allah ya sa mu dace. Ci gaba da karatu muna tafsirin Al-Qur'ani mai girma daga littafin Sheikh Abdurrahman bin Nasir Al-Sa'idi. Yau za mu tashi inda Allah subhanahu wa ta'ala yake ba mu labari akan komowar da yake magana akan Bani Isra'il bayan ni'imomi da aka yi musu da suka kafirce da kuma hukuncin da yayi waɗanda suke zaton laifi ya shafe su. Allah madaukake saukar da cewa wanda duk bai wani laifi ba wato yayi imani da Allah da ranar ƙarshe kuma sannan ya zama ya aikata aikin kirki na daga Yahudawa da Kirista da Sabi'awa to babu tsoro gare shi kuma ladansa na gurin Allah subhanahu wataala. Inda zamu tashi shine inda malam yake cewa thumma ada tabaraka wa ta'ala yuwabbithu bani isra'ila bima fa'ala salafuhum. Sannan Allah madaukaki ya sake komowa karo na uku za a ce dan ya fuskantar da wani nau'in nazari daban zuwa ga bani isra'il akan abinda magabatansu suka aikata. Yanzu dai mun gama gamsuwa akan cewa a zargi na baya akan aikin na farko zargi kawai ba kama su da laifin inda har sun yadda kai in sun yadda za a zarge su wanda Allah madauki abin da yake nan wannan wani abu ne wanda yake babu kuskure a ciki. Ma'ana Allah madauki ya zargi Bani Isra'ila Yahudawan da suke zaune zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa abinda kakanninsu suka aikata. Wannan abu ba matsala bane domin su waɗannan na yanzu sun yadda da aikin kakannin nasu wanda bai yadda ba kuwa to ba cikin waɗanda ake zargi. To wani zargin daban Allah madaukaki ya fuskantar zuwa ga waɗannan mutane na wani laifin da suka aikata har yanzu. Allah madaukaki ya ce wa idh akhadna mithaqakum
a'udhu billahi minash shaytanir rajim وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين.
Allah subhanahu wa ta'ala yake ce musu wa idh akhadna mithaqakum kuma uzkuru kutuna lokacin da muka karbi alƙawarinku mana ne wa huwa al'ahdu thaqil almu'akkadu bitakhwif lahu. Abinda ake nufi da mithaqi shine alƙawari mai nauyi wanda aka karfafa shi da tsoratarwa gare su. cewa idan kuka saba fa za a yi muku kaza za a yi muku kaza za a yi muku kaza don haka ku kiyaye ku rike wannan alƙawarin kada a yi wasa da shi bi raf'i at-turi fawqahum wannan tsoratarwar ita ce ɗaukaka dutse da aka yi a samansu Allah maɗaukaki ya ɗauki dutse dutse ne kaman ka ce ka kalli wani dutse kuka sani a nan dutsen marantsa ko kuma Allah maɗaukaki ya ɗaga wannan dutse ya sako da shi saman garin nan misali ya ce ga abu kaza kowa ya imani da shi in ba haka ba za a kifo shi akan akwai wanda zai kokonto ya ce ba zai bi ba to bari ku ji waɗannan ya suka yi wa qila lahum kuma aka ce da su khudhu ma ataynakum ku rike abin nan da muka baku min at-taurati na daga at-taura domin alƙawarin da za a ɗauka a gurin su shine karɓar at-taura domin su karɓi at-taura su yadda cewa za su yi aiki da ita shine aka yi wannan abu aka ɗauko dutse aka zo da shi daidai saman garin aka ce to gashi ku karɓi at-taura ku yadda za ku yi aiki da ita mu mai da dutse koma inda yake ku ce ba za ku karɓa ba za a sako shi a kanku dutse kaga dai in aka baka misalin ne dutsen da ka sani an gama maka misali ko ba haka ba yau ba wani wanda ya kai wannan ba ko girman masallacin nan ne misali aka ce dutse ana yawo da shi unguwa-unguwa ta saman mu a birnin kudu aka ce duk unguwar da ba su yadda ba za a je hoshi a tsakiyarsu ko gida uku kawai ya faɗa ai kaga tashin hankali ne to balantana a ce a gari guda bi kuwatin cewa ku karɓi wannan abin da muka ba ku na at-taura ku karɓe shi bi kuwa ma'ana ku riƙe at-taura da ƙarfi bi jiddin wa ijtihadin wato da tsanani sosai ku riƙa kar ku yi wasa jiddi kishiyar hazil ne wasa da wargi babu wargi ji abin da za a yi masa wargi ba a yi shi da gaske shine ma'anan bi jiddi wa ijtihadin da kuma ƙoƙari wa sabrin ala awamirillahi da kuma haƙuri akan bin umarnin Allah sannan Allah ya ce wadhkuru ma fihi sannan ku ambaci abin da ke ciki ai ma fi kitabikum abin da ke cikin wannan littafi naku bi an tatluhu wa tata'allamuhu wato ku karanta shi ma'ana ku karanta haruffansa wannan littafin da za a baku ku riƙa karantawa za a baku lada wa tata'allamuhu kuma sannan ku nemi iliminsa kun ga wannan abubuwa biyu aka ɗora musu kenan ko da karatun lafazi da kuma neman fahimtar ma'anar lafazin kama yadda mu ma a alƙur'ani wajibinmu kenan mu karanta alƙur'ani lafazinsa mu samu lada shi kansa wannan ɗin sannan kuma mu nemi ilimin ma'anonin wannan maganganun da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a ciki don mu gane abin da yake nufi mu gane kiransa mu bi mu gane haninsa mu hannu la'allakum tattaqun ko kuwa samu takawa mun san ma'anar takawa me ma'anar takawa yawwa imtithalil awamir wa ijtinabin nawahi bin abin bin umarni da barin abin da aka hana wannan shine takawa ba kawai a ce tsoron Allah ba ma'anar takawa shine ka bi abin da Allah ya ce ka kuma hannu daga abin da ya hana to in kuka yi wannan kuka bi wannan littafin kuka rike wannan alƙawari kuka karɓi littafin kuka yi aiki da shi ta hanyar karatun lafazinsa da kuma neman ilimin abin da ke cikinsa na ma'anoni to za ku samu takawa ma'ana takawan nan kuma ma'anarta dama asali in an ce istinabu imtithalul awamiri wa istinabin nawahi domin me domin sa iyaka tsakaninka da azabar Allah ma'ana yin wannan bin umarnin da barin abin da aka hana ka shine abin da zai zama kamar wato wata kariya ce tsakaninka da a ce Allah maɗaukaki ya azabtar da kai shi yasa yace la'allakum tattaquna azaballahi wa suqtihi don ko kwa sa iyaka ku kare tsakaninku da azabar Allah da kuma fushinsa au ko kuma litakunu min ahli taqwa ku zama daga cikin masu taqwa shine kuna bin dokokin Allah kuna bin umarni kuna barin hani fa ba'da hadha ta'kidi lil balighi wannan ku kalli lafuzin da suke cikin wannan ayar malan yace bayan wannan ta'kidi wannan karfafawa wanda ta kai matuka wajen balaga da fasaha da kuma tsoratar da mutum yanzu ka duba me aka ce a ayar wa id akhadna mithaqakum ko lokacin da muka karbi alƙawarin ku karbar alƙawari kawai daga Allah tsakanin Allah da bayinsa cewa wannan alƙawari ne kawai ai ya isa girma ko ba ka bane yanzu ko tsakaninka da abokinka aka ce ga alƙawari kace na dau alƙawari bazan yi kaza ba ko na dau alƙawarin zan yi kaza haramun ne ka saba ko ba ka bane to ballantana wannan tsakanin Allah da bayinsa ne kuma sannan sai aka biyo su da wani abu shine na tsoratarwa wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tura ba kawai haka aka basu ba sai aka ce sai da muka daga dutse a saman su khudhu ma atainakum ko riki abin nan da muka baku at-taura ku yi aiki da ita wazkuru ma fihi kuma ku tuna ku ambaci abin da ke cikin sa ma'ana ku karanta ku san ma'anar la'allakum tattaqun mun ji wannan girman abin ko to amma bari ku ci sai Allah kuma madaukaki sai ce thumma tawallaytu haka ne thumma tawallaytu min ba'di dhalika bayan wannan lokacin sai kuka juye baya ma'ana kenan a lokacin dan tsoran za a kifa musu dutsen me suka yi sun ce sun karba don ba da haka ba da an ce an kifa ko to daga baya me suka yi bayan sun dau alƙawarin sai suka warware shi shine Allah madaukaki ce thumma tawallaytum sannan sai kuka juye baya min ba'di dhalika bayan wancan alƙawari da aka karba daga bakin ku falaula fadlullahi alaikum ku duba kuma Allah ya saki dawowa da rahaman nan tasa da falalan nan tasa da tausayin nan nasa sai ce falaula fadlullahi alaikum kai ba dan falalar Allah madaukaki akan ku wa rahmatuhu da kuma rahamarsa tausayin ku da yake da jin kanku ba lakuntum minal khasirin da kun kasance cikin masu hasara ta kanku kun ga dai ya saki tausaya musu ya saki hakuri da su anan kuna fahimtar wani abu na cewa ko kai misali kake tarbiyyar danka to sai kai hakuri fa da shi ko ba haka bane musamman lokacin da ya fara zama saurayi shi yana ganin shi ma fa ya fa kawo yau hankalin nan nasa ya zo don haka ya isa ya tunani irin na kansa to idan ba kai hakuri ba da bin saurayi a lokacin nan cikin natsuwa to za ku bata ko da kai ka haife shi kai bukatar ka rika sassautawa ka rika jansa a jiki ya zama abokin shawara a lokacin da saurayi yake saurayi 15 16 17 18 20 mu a irin hankalinmu ma har in ya haura ba mamaki to za ka ga cewa kana buƙatar ka bi shi a hankali idan baka ja shi a hankali ka ja shi kamar abokinka ba to ba za ku shirya ba kai ka haife shi to idan ba ya zama cewa kana bin sa a hankalin nan ba bata wadda za ku yi za ka yi hasararsa gaba daya domin zai je dauki wata tarbiyyar da ba za ka iya maganinta ba alhamdulillah ala ni'amihi to Allah madaukaki anan sai ya sake komowa bayan wancan abin da suka yi sun saba ya yi hakuri sun saba ya yi hakuri to nan ma gashi sun maimaita sai ce thumma tawallaytum ai wa a'radtum kuka juya baya wa kana dhalika mujiban li an yahilla bikum a'zamu al'uqubati shi wannan abin da kuka yi shi kadai ya isa ya wajabtar da a ce mafi girman uquba mai tsanani ta auka muku walakin amma kuma laula fadlullah ba dan falalar Allah wa rahmatuhu alaikum wa rahmatuhu akan ku da kuma rahmar sa ba lakuntum min alkhasirin da kun zama wato cikin tababbu masu hasara ma'ana kenan Allah madaukaki ya sake yin hakuri ya basu to kamar wacce magana da muke yi ya nuna idan kana so ka ba mutum abu mai nauyi ya bi ka yi maka da'a za ka yi hakuri kuma an fahimta duk da cewa in muka kalli yadda waɗannan mutane suke da yadda suke wa Allah mu'amala Allah kuma shine Allah mahalicci wanda ya halicce su ya halicci kowa da kowa ya halicci iyayen nasu da kakannin nasu da duk abin da suke alfahari da shi din kakannin su ne da kuma cewa Allah madauki ya dauke su ya zabe su wai yadda suke imani ya ba su wata kasa ya ce ku zauna ku da iyayenku ayku da yayanku har zuwa tashin kiyama duk da wannan a zo a rike wa Allah irin wannan wato tsaurin rai da taurin kai da tsaurin zuciya wannan abin ya wuce iyaka amma abin da yasa nake fadar wannan cewa kai ma in kana tarbiya sai kai hakuri shine Allah madaukake yana da ikon ya halakar da su ba shi da wani amfani da yake samu daga halittarsa ballantana banu isra'ila masu saba masa dan kawai an ce ya tausa ya musu ko kuma su bayinsa ne ba wani abu zai samu na fa'ida ba mun fahimci wannan duk da yake wannan mu a maganar mu ne ta musulmi muke fadin wannan magana amma su banu isra'ila abinda suke gani suke fada shine Allah madaukaki a gunsu yadda suke gani tilas ne mu'amala da su irin wannan domin ai kamar da gaya mana suna itikadin daga cikin aqidinsu suna ganin cewa Allah baban su ne la hawla wala quwwata illa billah subhanahu wa ta'ala amma yushriku bayan wannan suna daukar cewa ita kasar wannan kasar da suke ce man kasar Isra'ila kasar Falastin a matsayin mata take a gun Allah haka suke faɗa littafan su don haka abu shi yasa suke cewa abubuwa guda uku ba a taba su a zauna lafiya da su wai dan zan ce guda biyun sun fi muhimmanci na farko suka ce ubangiji shine Allah wai Allah nasu ne na biyu su kansu duk wani mai rai a cikin su to yafi duk wani mai rai kuma mutum daya to yafi dukkan al'umma masu rai daraja da muhimmanci ba abinda ba za a kashe ba akan rai daya nasu abu na uku kuma shine kasar wannan kasar ta Isra'ila ko mai za su yi za su rasa ransu to za su tsaya akan ba wanda zai taba su mun fahimci wannan wannan al'arbuce yake a cikin littafin su kaga ashe kenan kamar yadda nake faɗa cewa ba magana ce ta a zo a tattauna akan tebur a zauna lafiya da waɗannan mutane yau ka fi ƙarfin su ka fi ƙarfin su sun fi ƙarfin ka ka haƙura wannan shine da ce Allah kyauta ko kuma ka je kawai a yi ta yin abin da za a yi kai ta neman ƴancin ka har su kashe ka shi kenan kuma ka mutu shahidi kamar da mutanen Palestine suke ta fama da su to Allah kyauta wannan dan kusan cewa yadda su suka dauki ubangiji yadda suke masa mu'amala da kuma yadda wannan kasar take a gunsu dan har suna kawo to bari dai mu kalli wadannan ba su da fa'ida mu karanta qur'ani mu fahimce shi in kana jin wadannan maganganun da wadannan mutane suke faɗa wani lokacin abinda sai ka har zuƙo ka je kai wani abu wanda ba shi ya dace ba saboda hakika aqidar wadannan mutanen ta saba ma duk wani abu da kake tunani na dan adam yayi tsakaninsa da ubangijinsa da haka kawai a bar su da ubangijin da ya halicce su a shine Allah madauki yake bada wani kuma abu yake tuna musu yace wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi as-sabt ta kan dole tayi
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
Allah madauki yace wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fis sabt kuma hakika kun san kun gani Allah madauki ya kawo ta'kidi laqad harafi ne dake nuna kaddin ita kadai ta isa ta nuna muhimmancin abu cewa lalle da gaske ne Allah madauki ya kara kuma da lam laqad lalle tabbas hakika ne cewa alimtum alladhina atadaw ku dinnan da ake muku magana yanzu yahudawan zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kun san alladhina atadaw fi as-sabt wadannan da suka wuce iyaka dangane da ranar asabar minkum a cikin ku me yasa yace minkum kamar dai wancan magana ne ta baya ko duk da iyayensu ne da kakanninsu suka yi amma ana fadin abin kamar su suka yi domin sun yadda da aikin iyayen nasu yawa ku kun san waɗannan da suka wuce iyaka dangane da ranar asabar fi anan ana nufin fi sha'anis sabti yawa ba fi shi ta zarfiya ba a ko fi din kai ta zarfiyan amma ba abin da ake nufi cikin ranar asabar kamar da zaka ce ciki ana nufin asabar din ta zama ta kewaye wani abu ba ana nufin dai fi sha'anis sabti ma'ana dangane da ranar asabar me shi ce ranar asabar a gurin bayhudi Allah madaukaki a waccan shari'ar tasu a at-taura ya umarce su cewa kada ku yi aiki a ranar asabar haka kawai aka faɗa la ta'malu amalan kada ku yi wani aiki ko wani iri to su waɗannan mutane sai suka fahimci abubuwa da yawa daga cikin abubuwan da suke faɗi a littafansu na daga yadda suka samo asalin wannan shari'o'i ba zan zurfafa gaya muku wajen abubuwan ba suna cewa duk wani aiki ko mai wahala ko ba mai wahala ba hakanan bawanka in kana da bawa shi ma kar ka sa shi aiki kaga a hankalcin a gaya maka wannan abin da zaka fahimta shine mai yiwuwa kawai aikin da ka saba na neman abinci ranar asabar ka haƙura kar ka fita ko yawa to amma su kamar yadda dama al'ada su ce su wahal da kansu a duk wani umarni da aka ba su maimakon su bi abin da yake yazo kawai mai sauki to sai suka tashi suka wassa a abin suka yi wani abu mun san kiyasi ai ko abun malamai in sun ce kiyasi suna nufin me me ake nufi da kiyasi na yau ina sauraro na yawwa a kalli wani abu da nassi ya zo a kansa mun gane abu kaza haramun ne misali shan giya haram ne ko ba haka ba an yi ittifaki akan wannan ba saɓani sai a kalli menene sababin haramta giya saboda tana bugarwa ko tana raba mutum da hankalinsa yawwa to sai malamai su ce to duk abin da muka samu ba giya ba in dai yana raba dan adam da hankalinsa yana sa abin da ake cewa maye to sai a ce hukuncinsa ɗaya da giya sai a ɗauko hukuncin giya sai a bashi saboda me da shi da giya sun haɗu kan dalilin da yasa aka yi hukuncin shi ake ce mai illa illatul hukum shine sababin da yasa aka yi hukunci sababin da yasa aka haramta giya shine me maye to duk wani abu mai maye sai malamai suka ce haramun ne ko da ba sunansa giya ba dan karka zo ka ce ai ni na karanta alqur'ani ban ga sunan sholisho ba ban ga sunan fetur ba ban ga sunan kwata ba ban ga sunan kaza ba ban ga sunan ganye ba da sauransu sai a ce to shikenan ya halatta babu wannan duk abin da ke gusar da hankalin dan adam to tunda Allah madauki ya hana wancan abu kuma abin da aka hararo a cikin haramta giya shine wannan illa din to sai a ce duk abin da ke haramta ake ke sa maye to haramu mun gane wannan wannan shi malamai suke cewa kiyasi shine ilhaqu far'in bi aslin li jami'il illati bainahuma yawwa ka riskar da wani far'i wani abu reshe reshe shine abin da ba nassi a kansa ka riskar da shi da asali saboda sun haɗu sun yi tarayya a illa mun fahimci wannan kamar yadda na bada wannan misali to sai suka tafi suka ce su abinda za su fahimta daga wannan nasin abin da na gaya muku in ka je karanta at-taurasu ta hannunsu yanzu ba wani abu ƙari kar ka yi aiki ran asabar bawan ka ma kar ka sa shi aiki shikenan an gama zancen kaga da hankali za a bi na fahimtar nasi shikenan sai a ce aikin da za a fita a je a nemo abinci a ranar nan kowa sai ya saurara sai ya hutu to amma su sai suka yi kiyasi suka zo suka kalli ginin da aka yi na wurin ibadarsu da suke ce mahaikal wurin bautarsu yadda aka gina aikin da burkilolin suka yi, bulo nawa suka sa, ya aka yi tagogi, ya aka yi kaza, hawa nawa aka yi, duk sai suka kalli irin wannan aikin, suka ce an yi aiki ɗaya har guda 39, sannan aka gina wannan ma'abadin nan su. Sai suka ce to don haka aiki 39 ne haramu. Mun fahimci wannan abin nasu, kun ga wannan ma ba kiyasi bane, dan kiyasi shine a ce nassin ya zo da 39, ko ba haka ba, kai ma sai ka je ka nemo wasu 39. To wannan shirman su kenan. Sannan suka zo suka kara tsanantawa kansu, suka ce ran asabar ko gida kar ka fita, kada ka fita daga gidanka, idan za ka fita ku kada ya wuce taku goma daga kofar gidanka, kaka wuce taku goma ba inda za ka, duk abin da ya faru sai hakuri a gida. Kun ga wannan duk kuntatawa kai ne, suka zo suka jefa ma kansu wannan, har suka fito da wani abu wai idan kuna da makwauta, da kai da makwaucinka da fili a tsakaninku kamar gida goma, sai ku taru ku ittifaki, ku ce wannan line duk wanda yake so ya bi daga nan ya zo ƙarshen wancan line. To sai suka fito da wata bidiya ana ce mata erubin. Erubin shine wai makwauta su tattara abinci sai su aje shi a wani wuri, sun ba da sadaka, wannan sadakar za ta halatta musu su fito su wuce abin nan taku goma daga gidansu. Muna fahimtar wannan, duk wannan a cikin addinin suka kirkiro shi suka liƙa saboda tsabar wahal da kai da kuma ƙin bin abin da Allah maɗaukaki ya umarce su yadda aka umarce su. To daga cikin abin da ya faru a zamanin baya daga wannan sakamakon wannan haɗin ko hanin aiki ran asabar ɗin, ƴan su da suke zuwa su kamo kifi ai aiki ne ko ba haka ba, to an hana a wancan lokacin. Allah maɗaukaki nan ya bamu labari cewa ashe kenan wannan shari'ar ya yadda da ita a wancan lokacin, ko ba haka bane, ma'ana cewa ran asabar kar a aiki a wancan lokaci fa, ku fahimci wannan. Yawwa, daga lokacin da annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo duk wannan addinin ya tashi, amma nan muna zancen waɗancan na baya ne, lokacin da aka hana su a su ranar asabar, aka ce in dai asabar ce to kada ku fita. To kuma da Allah maɗaukaki ya so jarraba su, sai zama ya sa kifin ba a samun sa ya zo ya biyo ruwa a same shi sosai sai ran asabar. In suka je Lahadi ba za su samu da yawa ba, Litinin ba za su samu da yawa ba, haka har zuwa ranar Juma'a ba su samu da yawa ba, amma asabar tana yi sai Allah maɗauki ya koro kifin sai to, saboda a jarrabi za su yi haƙuri da wannan dokar koko ba za su yi haƙuri da ita ba, kawai wannan shine abin da. To sai ya zama sai suka ƙirƙiro wani wata dabara, dama daga cikin manya-manyan halayen Yahudawa ya kamata ku sani akwai abin da ake ce ma hila. Hila shine in aka umarce ka da kai gabas, maimakon ka tafi gabas ɗin sai ka fara bi ta kudu sai ka zagaya sannan ka je gabas ɗin, ko kuma dan kar a ce ka saba ka yi wani abu daban wanda dai sunan kayi da'a zai gaskata akan wannan abin da ka aikata, za a iya cewa eh wannan ma ai yayi kaza. Misali annabin mu sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa Yahudawa Allah maɗauki ya hana su cin shahab kitse, ko kun karanta bulugul marami babu tahara, yawwa, ko kuma kai kitabul jami can a ƙarshe, ko ina jin anan yake a lokacin da aka hana su wannan cin kitse me suka yi, sai suka fahimci cewa tunda kitse aka hana su ci, sai su samu kitse sai a narkar da shi sai ya zama liquid kenan, ko ruwa-ruwa, ma'ana dai ya zama mai sosai, sai su je su sai da shi sai su ci kuɗin. Mun fahimci abin? Yawwa, kaga wannan mai ce an hana su su yi ta'amuli da kitse, laci la sayarwa, da sun ɗauki kitsen sun je sun sayar, kaga sun yi laifi, sai su je su narkar da shi su je su sayar sai su ci kuɗin. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labari cewa Allah maɗauki ya tsine musu saboda wannan abu. Yawwa, to wannan ɗaya ne daga cikin ɗabi'unsu wanda in za a baka labarin sa, wato yawan suna da yawa sosai, duk abin da Allah maɗauki ya ce ku yi kaza to sai su zagaye su yi wani abu daban. to da aka ce ka su fito ran asabar su yi wannan aiki daga cikin wannan aiki kuma har da su kama kifi ko sai su yi dabara sai suka tafi su kakkafa komar ta su ta kama kifi fatsa ko da sauransu suka je suka tsatsara su suka sa su ran juma'a mun gane ran juma'a suka sa ta suka tattare hanyar sai suka koma suka yi zaman su a gida ran asabar suka yi zaman su a gida lallahadi sai suka fito suka kakkama kifi wannan me suka yi ai sun yi wancan hila din ko ba haka ba to shine abin da Allah madauki ke faɗa anan walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti lalle kun san abin da wato waɗannan da suka keta haddin Allah madaukaki suka wuce iyaka bayan an hana su su suka zo suka yi wannan dabarar wai dan su yi Allah wayo mun fahimci wannan yau to shine abin da yake faɗa anan yace ina ne walaqad alimtumul ladina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce da su wannan sakamakon abu ne da ƙarshe a dunkule aka faɗa anan a suratul arafi zancen yafi bayyana kurukuru nan ma malam ya kawo mana was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fis sabti idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yasbituna la ta'tihim kamar da muka ambata ka ambaci ko ka tambaye su labarin mutanen ƙauyen nan ko mutanen alƙaryen nan wadda take kusa da teku nan ma mutane suke ta sabani malamai wacce alƙarya ake nufi ne kusa da teku wannan su ce gari kaza ne wannan su ce gari kaza ne to da yake dai Allah madaukaki in mun kula da yadda yake mana magana a cikin alƙur'ani abin da yake da muhimmanci babba shine darasin da zamu dauka daga duk abin da yake gaya mana ba wai maganar a ina ne akai kaza ba ko ba haka ba ba wai dan ba a sani ba in ya so da ya gaya mana da ya ce ku tuna lokacin da mutanen gari kaza suka yi kaza ku tuna lokacin da mutanen gari kaza suka yi kaza to amma mun san darasin ake so mu fahimta shi yasa wasu malaman daga cikin su akwai irin shi malam Sa'idi ba sa damuwa da waɗannan abubuwa ko su sai a wani gari ne ko a wani gari ne amma zaka ga a littafin tafsiri an tafi ana ta tattaunawa akan wani gari ne wani gari ne kuma mun san daga cikin kila hikimomin boye waɗannan abubuwa zamu ga akwai hikiman nan da muka samu a karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na sutirta abubuwa duk abu da ba tilas ne sai an faɗe shi ko a faɗi suna ko sunan garin wanda suka yi wani abu ba an fi amfani da sunan wani gari haka misali ƙaryatan wani ƙauye ko wata alƙarya ko wani birni sun yi kaza ko ba haka bane ba a cika faɗa ba musamman laifi ne ba wai ba a faɗa kwata-kwata ba amma dai mafi yawa akan sakaya don me akwai wata hikima la'alla lokaci zai zo nan gaba mutanen garin za su zo su musulunta in suka musulunta kullun a rika karanta cewa garin su ba alheri ba albarka za su samu wata yadda damuwa ko ba haka bane yauwa tare da cewa an kan samu irin wannan abun akan yi shi yanzu misali lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wata ranar ya fito daga ɗakin sa a cikin masallaci sai yake wa mutane ishara zuwa ga gabas sai ya nuna gabas yace daga nan ne karnin shaytan ke fitowa kahon shaytan yace daga nan zai fito ina nufin fitina ta nan za ta fito malamai da dama dogaro da ruwayoyi ma da suka zo akwai ƙarin ruwayo da ya sarraha da yana nufin Iraki sun tabbatar da cewa abin da yake nufi Iraki yake nufi saboda kamar da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa daga ran da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu da kuma lokacin da aka yi abin da aka yi na fathin Farisa domin lokacin da aka ce Farisa har Iraki suna ciki domin Farisa abin nan Iraki ana cewa Iraki biyu ce Iraqil Fursi wa Iraqil Arab in kana karanta littafin tarihi za ka ji wannan an ce kila an ce Iraqil Fursi sai ka tsaya ka ce wacce ce Iraqil Fursi yawa domin da can ana kiran wasu kasashe na ko garuruwa na Farisa na Iran tsohuwa ana kiran su Iraki yawa to a cikin su ai akwai Kufa ko yawa to wannan Kufa din nan ne inda lokacin da aka yi rikice-rikice da suka faru tsakanin Aliyu radiyallahu anhu da Muawiya radiyallahu anhu har shugabanci ya koma zamanin Aliyu ya koma Kufa ma'ana headquarter musulunci a zamanin Aliyu ya dauke ta koma Kufa ta bar Madina domin a lokacin nan masu goyen bayan tafiyar sa mafi yawa lokacin da aka yi rikicin nan a wannan gun suke to bayan Aliyu kun ga an zuwan Aliyu radiyallahu anhu me ya faru waɗannan mutanen nagarin da suka zo suka yi tawayen nan aka samu khawarijawa a cikin su su suka kashe shi mun fahimci wannan kuma tun daga wannan lokacin har zuwa yau din nan da muke ciki da wahala a samu wani lokaci da zaka ji an samu kwanciyar hankali mai tsawon zamani a wannan guri tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan guri ya nuna gabas yace daga nan karnin shaydan zai fito kuma abin da yake nufi fitina yawa da wahala ka ji zaman lafiya a wannan wurare to abinda nake son faɗa kun ga nan kun ga an yi nasi an faɗi sunan wani gari ko ba haka ba yau shi dan in ce mana ne cewa ba lalle bane dan an yi shuru ya zama cewa kwata kwata ba a faɗa a'a kan akan samu wurin da zaka ji an ce mutanen gari kaza kaza da kaza yawa Allah ya kyauta amma wasu wanda ba sa son Aisha radiyallahu anha sai su ce ai nunin da ya zuwa gabas dakin ta ya nuna cewa daga nan fitina za ta fito haka yan shi'a suke faɗa wai lokacin da ya tsaya ai dakin ta yana domin shi lokacin da yake mutane magana daga kan mumbarinsa mumbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kai shiga masallaci kamar misali a ce ga dakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakunan matansa ga kuma inda dai kabarinsa yake yanzu daga nan to nan ga rauda inda ake ce rauda wanda suka je haji sun sani daga gefen nan kuma hagu kaɗan ga mimbarinsa har yake faɗar cewa baina baiti wa mimbari raudatun min riyadil janna tsakanin gidana da kuma mimbarina akwai dausayi daga cikin dausoyoyin gidan aljanna to kun ga idan zai magana a lokacin yana nuna gabas ai haka zai kuma nan gidansa yake ko ba haka ba to sai suka ce ai nan din da ya haka ɗakin Aisha yake nuna saboda ba sa san alheri da ya shafi Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kyauta Allah saka musu da abin da suka cancanta to kun ga dai a takaice zancen nake so in faɗa shine akan yi irin wannan akan kuma saka ya aboye nan an ce was'alhum anil qaryati allati kanat hadirat albahr ba ga mana sunanta ba yawa sai sai iz ya'duna fi sabti yayin da suke wuce iyaka su yi ta'addi su yi sabanin abin da aka umarce su dangane da haƙƙin dokan nan ta aiki da girmama asabar domin a shari'ar su haka take ina fata mun fahimta yawa to har yake faɗa cewa kifin baya zuwa musu sai ran asabar ran da ba asabar ba kuwa ba a samun sa to har ya zama cewa a cikin su an samu wasu suna wa'azi suna cewa ku bayin Allah nan Allah fa ya hana ya ce kada ku aikata wannan abu sai suka kore su suka zazzage su wasu ma suka kai musu hari za a dake su Allah madauki da ya tashi halaka su sai halaka su ya tserar da waɗancan da suka iya masu wa'azin da aka halakawa kuma ita ce wannan da ake faɗa mana yanzu yau wa qulna lahum ko fa qulna lahum kai fa qulna lahum kunu qiradatan khasi'in sai muka ce da su ku zama birori biri khasi'ina kuna kaskantattu kaga dai dan adam yana son ɗaukaka yana son girma yana son buwaya yana son a ce yana da daraja idan ku aka maida mutum biri ai kaga an gama maida shi mafi kaskancin masu kaskanci ko ba haka ba saboda wannan abu da suka yi sai Allah madaukake ce su koma birai su wanda suka yi wannan sabanin wanda suka yi wannan mummunan laifin malamai suna ta maganganu shi ma akan wannan komawa birai din da suka yi kwana nawa suka yi wasu ce a kwana uku kawai suka yi domin dama duk azaba ba ta wuce kwana uku in dai an ce mask mask shine a juya maka halittar ka saboda azaba yawwa sabanin naskhi ba na nunin ba naskhi shine a shafe wani hukunci ko da wani hukunci wannan in aka ce musikha an shafe shi ma'ana an canza masa halitta ya koma wani abu daban kamar su waɗannan ya tabbata kamar da Allah madauki faɗa ya ce musu su koma qiradatan khasi'in wasu malaman tafsiri suke ce ai ana nufin wai an juya zuciyoyinsu ne su zama kamar zuciyoyin birori wasu ce ai ko ba a samu wannan abun a littafansu an faɗa ba kaga wannan wata jaraba ce ko ba kuskure ne bai kamata a ce abinda Allah madaukake ya bamu labari kana neman gaskata shi ta hanyar littafin waɗannan mutanen kace zaka karanta Bible ka karanta Talmud in baka gani a ciki ba sai ka fara kokonto wannan ba dalili bane ai duk abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi a wurin mu ko kusa ko alama muddin ya inganta to babu kokonto akan sa ballantana alqur'ani da Allah madauki ya ga mana la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi Allah ce wai ku koma ku zama birori wanda suka ce eh hakan ne an yi suka ce a to ai dama bayan kwana uku kuma sai suka mutu wai dan su samu dalilin cewa ai ba dadewa suka yi ba yadda har za a ce an gansu wannan kuma duk ma mabukatar inda ya tabbata a hadisi cewa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kwana uku suka yi suka mutu kun ga wannan ba matsala yau almuhim dai Allah madaukaki ya maida su bilori har yanzu su mutanen suna nan suna bincike daga cikin su ina tuna barawar san wani yake ai turo min tambaya a email shekara biyu suka gabata cewa ko a karance-karancen da nayi akan harkar su ko na taba ganin inda suka bada labarin wannan kissa cewa eh su da kansu sun faɗa su an maida su bilori wannan kuma ni dai karatun ne na littafan su da su a taurar ta su da ta larabci da ta turanci da shi littafin su shi babban sharhin da suka yi talmud duk babu wannan zance a ciki kuma wannan ɗaya ne daga cikin zantattuka da dama wanda dama babu su a cikin littafin su ina ji na gaya mana wannan ko akwai abubuwa da yawa ga kisar bakara din da zamu zo mu ci ko kusa ko alama babu wani bayhudi da ya san da ita kuma ɗaya ne daga cikin abubuwan da su da kansu sukan faɗa su ce wannan abun ba mu san shi ba sai a littafin musulmi kaga alama shi ta cewa lalle manzon mu sallallahu alaihi wasallama shi kadai ya zo da wannan labarin su ma ba su san shi ba kaga wannan gaskata cewa ba abun su ya dauko qur'ani ba kenan ko ma haka bane ina ji mun yi wannan maganar da yau to wannan bata cikin abin da zaka same shi a ciki don haka kuma ba ma buƙatar a ce sai mun je mun nemo wani dalili da zai tabbatar mana abin da ke cikin qur'ani gaskiya ne shi yasa waɗanda suka ɗauki a zamanin yanzu za a ga akwai wasu mun yi magana ran nan lokacin da muke magana akan ijazul qur'an ko har muka faɗi wani bawan Allah Dr. Zaghlul Najjar to yana daga cikin abin da wasu malamai masu mai da hankali akan harkar tafsiri irin su ne na taɓa ku labari Dr. Musa'id Tayyar shugaban ƙungiyar masu tafsiri ɗin nan yake cewa gaskiya shi mai damuwa da wannan harkar ka ce kawai sai ka yi ta binciken sciences ka kwakwalo ka gano cewa ga wani abu kaza yayi daidai da alqur'ani dama ya bada labari akan sai ce wannan abun yana amfani ga waɗanda suka san wannan ilmomin in an yi shi ba laifi bane amma a tsananta duk wata aya sai an fito da wani abu na science daga cikin ta yace wannan abun ba gaskiya Allah bai dora mana wani abu za mu iya yin wani abu a zamanin yanzu mu samu wani abin da zamu ce fact ne da aka binciko gaskiya ce tabbatacciya bayan an yi bincike aka gano abu kaza kaza ne yayi daidai da qur'ani to wani lokaci kuma zai iya zuwa sai wannan abun ya canza ya fita daga abin da alqur'ani ya faɗa kuma sai mu dawo mu ce kenan an samu kuskure a qur'ani mun fahimci wannan abun shi yasa suka ce hadarin kar mu maida hankali akan wannan abun kenan waɗanda abun ya dame su su irin wannan waɗanda turawa masu bincike irin wannan labarin kana ba su yana musu amfani za su yi kwarai qur'ani nan gaskiya ne har su musulunta an samu wanda suka musulunta saboda haka amma zancen shi ne kar a kwallafa wai tabbatar da gaskiya ta hanyar wannan abu ina fata mun fahimci wannan abu don haka Allah madauki ya bamu labari cewa ya mai da su birori yawwa kuma tabbas an yi haka mun gani ba mu gani ba lalle qur'ani babu magana ko kwanto a cikinsa yawwa shine Allah madauki sai yake cewa faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha sai muka sanya ta wasu suka ce wannan abin da ake nufi shine alƙaryar ko kuma ita azabar yau ita azabar nakalan wato muka sanya ta ta zama azaba da za ta zama abin darasi lima bayna yadayha ga abin da yake gaban ita alƙaryar wa ma khalfaha da kuma abin da ke bayanta ma'ana ma haulaha kamar yadda Ibn Kathir ya fassara yake cewa abin da ake nufi da wannan damiri yana komawa zuwa ga alƙaryar alƙaryar kuma ita ake nufi da aka ce faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha sai muka sanya wannan ƙauyen ko wannan garin da aka yi musu wannan azabar ya zama ibra ya zama abun wa'azi ne abun lura ne ga duk mutanen da suke kewaye da gari duk mutanen da suke kusa da wannan gurin ko in kasa ce in gari ne in ma kauye ne to duk mutanen suke kewayenta na gabas da yamma kudu da arewa shi ake nufi da ma baina daiha wa ma khalfaha din wannan ayat da ibnu kathir ya fada shi kuma nan malaki su ai wa laqad taqarrara indakum ya tabbata a wurinku halatul ladina atadaw minkum fi sabti halayen wadannan da suka wuce iyaka dangane da ranar asabar wa humul ladina zakarahum zakarallahu qissatahum sune wadanda Allah madaukake ba mu labarin su mabsutatan da fadinta fi suratul a'raf acikin suratul a'raf fi qawlihi acikin inda Allah madaukake cewa wasalhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi sabti ila akhir al ayat فأوجب لهم هذا الذنب العظيم wannan babban zunubi da suka aikata sai ya wajabta musu an ghadiba Allah alaihim ya zama sun samu fushin Allah Allah ya fuci da su waja'alahum kuma ya sanya su suka zama qiradatan khasiina suka zama birori kaskantattu haqirina dalilina din ma'ana su dai wannan kalmomin yawa kaskantattu an ce abu haqir kaskantacci dalil ma kaskantacci a hausance mara daraja waja'ala Allahu hadhihi al-uqubata Allah madaukaki ya sanya wannan uqubar ta zama nakalan to ganin malam ya dauki damirin ya'udu ala al-uqubati la ala al-qaryati saban yadda ibn kathir ya faɗa ne kamar yadda ga mu yace faja'ala hadhi faja'a waja'ala Allahu hadhihi al-uqubata nakalan sai Allah madaukaki ya sanya wannan uquba ta zama wato abul lura lima bayna yadayha ay liman hadaraha min al-umam ga waɗanda suka sheda ta daga cikin al'umma ma'ana me ake nufi hadaraha ba ana nufin sun zo suna nan akai ba ma'ana dai suna da rai lokacin da akai an yi abu misali yanzu a ce a wani gari nan kusa ba kar in faɗi sunan wani gari a ce an abin nan ka faɗi sunan wani gari a ce an yi wani abin tashin hankali ai lokacin da kowa daga cikin mu yake da wayo za a ce ya je kallon abu ko ba haka bane to ai wanda ya je kallon nan ko ya je ko bai je ba za a dawo a bashi labari da cewa an yi abu kaza a wuri kaza wani mutumi ne ya mutu ko wani rami ya ko wani dutse ya sauko daga saman inda aka san shi an taba wannan zancen wani lokaci a nan dutsen nan na gabas da masallaci wani lokacin shekara ko kun san zancen da yake an dan jima ba dai ko da yake ba wata jimawa to irin wannan ai kaga za a ce da yawa sun shaida an je an halarta to wannan abun ai zai zama mutane wa'azi abun a lura da shi to shi yake nufi da liman hadaraha sai yake cewa liman hadaraha min al-umam wa balaghahu khabaruha da kuma wanda ma labarin abun ya same shi mimman huwa fi waqtihim na daga waɗanda suke zaune suke da rai a wannan zamanin wa ma khalfaha da waɗanda suke bayanta ai man ba'dahu fataqumu ala al-ibadi hujjatan lillahi hujjatul lahi ma'ana ana nufin waɗanda za su zo bayan su su ma ai za su ji labari ko ba haka ba karkace waɗanda suka zo kafin su in an ce khalifa haka fasara da Hausa ana nufin wanda suke bayan su ma'ana can a baya kafin su a yi su ba haka ake nufi ana nufin wanda suka zo a bayan su an halice su bayan an halaka su din yau zamanin bayan su ba zamanin farko ba fataqumu ala al-ibadi hujjatullah sai zama cewa wannan abun ya sa hujjar Allah ta tsayu ta tabbata akan mutane duk wanda ya ji labari liyartadi udan su tsorata an ma'asihi su kuma fasa tsoran ato saban Allah da suke walakinnaha la takunu maw'izatan nafi'atan illa lil muttaqin sai dai kuma duk abin da ake faɗa din nan cewa za ta zama abun wa'azi abun izina abun kula abun lura to yana kasancewa ne kawai ga almuttaqin masu tsoron Allah masu bin dokokin Allah subhanahu wataala wa amma man adahu amma duk wanda ba mai tsoron Allah ba mai bin dokokin Allah ba fala yantafi'una bil ayati to waɗannan ba sa fa'idantuwa da duk ayoyin da ake aikowa duk abin da zaka turo a aiko na wata aya wata mu'jiza to ba ruwansu da ita Allah ya kyauta to wannan a dunkule sai in mun je suratul a'raf karin bayani zai fitowa sosai akan wannan kissa din maimakon mu tsaya yanzu har mu fita daga siyakin da muke fahimta mu bashi lokacin da Allah madauki ya kai mu muna da rai zamu kana suratul a'raf zamu ji a bayanin kuruku amma wannan a dunkule shine kissar waɗancan mutane yau Allah ya umarce su da su kaza suka yi hila suka yi dabara suka dawo suka aikata wani abu daban dan su wa Allah wayo wannan yana cikin wannan kissar daga cikin fa'idoji ne zan fa'idanta cikin daga ciki a dinda na ga malam bai ambata ba shine zamu fahimci haramcin mutum yi wa Allah hila kamar kace kai wa Allah wayo yawa an hana abu sai kace to bari ka dan yi kewayo kai yi wani zagaye zagaye kai kamar Allah bai san kana yi ba wannan haramun ibn al-qayyim rahimahullahu tabaaraka wa ta'ala yana da littafi ilamul muwaqqi'in mun san shi ko ilamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin a cikin littafin nan ya kawo mafasid da yawa na ma'ana abubuwan fasadin da ke ciki da kuma baci da barnar da take cikin wannan irin aiki da ake ce ma hila da haka babban laifi ne kuma asalin sa waɗanda yace an samu shi daga wurin su shine waɗannan mutanen da muka ambata yahudawa kenan kuma har yanzu ba su da irin waɗannan abubuwan ga wanda ya karanta littafan su zai mamakin irin yadda suke da irin wannan hila din duk abin da aka umarce su ko me nassin at-taura za ta umarce su da kaza to amma za ka cewa ba za su yi aiki da wannan abun ba hatta abin da ya shafi fa hana shirka a ce kada su yi shirka kada su bauta ma wani ko mala'ika ko menene sai kaga sun yi dabara da za su zo kuma ai ta tawili a ce ai abu kaza bai shiga ciki ba abu kaza bai shiga ciki ba wannan saboda sun saba da irin waɗannan hiloli babu alherin a tsaya ai ta baku labarinsu suna da yawa ƙwarai Allah ya kiyaye sannan Allah maɗaukaki ya shiga wani abin daban kuma duk dangane da Bani Isra'il nan za mu shiga kissar abin da ya shafi wato al-Baqara wanda shine sababin sawa wannan sura suna suratul Baqara shi yasa kamar da ya faɗa muku akwai wasu da kamar Tabari yana cewa akan ce mata suratul Baqara akan ce mata kuma as-suratul lati zukira fiha al-Baqara suran nan da aka ambashi al-Baqara a cikinta yawa dalilin da yasa aka ambashi al-Baqara to gashi zamu ji wannan kissa ce da ta shafi wato Bani Isra'ila tsakanin su da Annabi Musa yadda ya bayyana musu na'am akwai lokacin ku ko ya kusa tayi ci gaba
wa in qala musa li qaumihi inna allaha ya'murukum an tadhbahu baqaran قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون
جزاك الله خير الله مدوكي انا يبام لبارين وني ابو دي اوكو زمن النبي موسى عليه الصلاه والسلام da kuma irin abin da su waɗannan mutane suka saba aikatawa wajen mu'amalar su da shi dangane da wani lokaci da aka sami wani daga cikin Bani Isra'ila ya kashe wani mutum da ya kashe mutumin aka zo sai aka same yadda suke hakaitowa cikin ruwayoyi da suke ambata littafin tafsiri dai zaka samu wannan ila ma duk kun san Isra'ila an shafa ta ba lokaci guda ba aka sami mutumin ba rai a kofar wani gida sai aka yi ta rikici wannan suka tuhumi wanda aka same shi a wurin ku ne ko kashe shi suka ce ba su bane aka yi ta dawuri wannan ya ce wannan ne wannan ya ce wannan to suka kawo shari'ar gun annabi Musa alaihi salatu wassalam buɗe bakin su kawai sai su ku je ku kashe ku sami saniya ku kashe ku yanka ta shikenan amsar da ya ba su wanda nufin sa wata mu'jiza Allah madaukaki ya so ya nuna wannan mutanen ta hanyar wannan saniyar yana suna zuwa suna yanka ta za ta miƙe bayan sun yanka za kuma ta dawo da rai ta ce musu wane ne ya kashe ayi kashe wancan mutumi ko kuma a dauki kai in an kashe saniyar a dauki wani juzu'i wani bangare na jikin saniyar a daki shi wannan matacce da shi to zai tashi kuma ya faɗi wane ne ya kashe shi wannan kisa dai kun santa ba sai an yi wani abu a kanta ba to amma da a halin na mutanen naku kun yadda in faɗa ka bai a halin na Bani Isra'ila sai ba su yi haka ɗin ba sai Allah maɗauki ya sa abin ya musu tsanani ya zama ba su sami abin da suke so ɗin ba kuma suka sha wahala ba su kai ga ilimin sanin waye wannan ɗin ba har suka yi saboda tambayoyin da suka ce wa annabi Musa sai ya gaya musu wace iri ce waya launin ta ya take tana kaza tana kaza da ku sun je sun kama kowace a farkon lokacin nan da magana ta ƙare tintini don da sun yanka ɗin cewa zai to shi kenan ku ɗauki kaza ku diki wannan mutumi da ɓangaren wannan dabba ɗin da shi da kun samu labarin me ya faru wannan kuma ɗaya daga cikin hanyoyi ne da Allah maɗaukaki kan biye nuna mu'ujizar annabinsa ko ba haka bane yauwa ba dan komai ba saboda su waɗannan mutane tunda Allah ya yi su da irin wannan ɗabi'a ta kangarewa idan aka ba su umarni ku yi kaza za ka ji suna ta kwakwale-kwakwale suna tambaya to Allah maɗaukaki so ya yi tunda suka zo suka kawo ƙarar maimakon a ba su hukuncin kafin wata hujja